Hukumar samar da abinci da aikin noma ta Majalisar Dukkin Duniya ta yi gargadin cewar al'umman Ghana miliyan 3,600 na iya fuskantar matsalar matsanancin karancin abinci, abinda ya ninka har su biyu in aka kwatanta da rahoton matsalar karancin abinci da hukumar ta fitar a shekarar 2009. Hukumar ta dogara ne da yawaitar hauhawar farashin kayayyaki da rashin sana'a tare da karancin abinci da tsadan takin zamani domin aikin noma da dai sauransu. To sai dai tuni matsalar ke tasiri akan rashin kaya a kasuwan Kumashi.
Sunana Fati, ina saida gujiya da shinkafa. Da shinkafan nan sai da muna sayarwan shi 130, amma yanzu an kara, yanzu 150 aka fi aunawa. Don kayan nan kullun ana karawa.
Yanzu kayan yayi tsada kwarai, balle masara da gujiyan ga. Kullu ana karawa. Da ma she muna sayar shi 3 million, yanzu wai 5 million.
Akasarin manoma a birnin Kumashi sun ce karancin ruwan sama a bana tare da tsadan takin zamani na janyo cikas sosai cikin harkar su na yau da kullun.
Muna noman ayaba, muna kiwon kifi, muna kuma yin albasa, muna yin shure da ayoyo da alayyahu, kuma muna yin cabbage kuma. Amma saboda rashin ruwa yasa bamu ya muna yin duka, kamar misali abin da albasa da cabbage bamu ya muna yin nomen wannan saboda rashin ruwa. Muna iya mu yi shi ruwan yanzu ya kai wani lokaci bamu samu ruwa, muna ba kaya yasa eh bari kayan ya bata. Ka ya bari ma aikin mu bai cin gaba. Kayan kuma ina need fertilizer kuma yanzu ga batun fertilizer yayi wuya isa bamu iya muna samu muna sayi kanda
yanda muke noma na mun rere ke kana noma ika abin 20 sai ka cire 10.
Malam Jafar Dankwabiya mai nazari bisa harkar noma da kiwon dabbobi a Ghana na ganin fitar da abinci zuwa kasashen da ke makotaka da Ghana sabida babu mai tsaya a lokacin da abinci ya bunkasa na maida hannun agugu baya.
Amma ganci fitar da abinci kadan da ake samu cikin Ghana zuwa kasashen da keke waye da yau manomi yana aikin shi abu biyu yake duba. Na farko ya samu abinci, na biyu ya iya sai da wannan abincin nan ya ba mu masu ci samu kudin da zai biya su kufi da sauran. Yanda muka san mai kasuwanci yana yin cinikin shi, haka manomi shi ma kowane lokaci tunanin shi ne ya zan yi in samu price mai kyau. Kaga in dai Burkina ko Togo sun bani price mai kyau, to na fita da abinci na daga Ghana in je da shi Burkina saboda wurin na samu price mai kyau. Kisa gwamnati ya kamanci ya sa mataki saboda ba abincin ya yi mana yawani hal muka kasa amfani da shi da yake zamu fita da shi waje ba.
Daya daga cikin manyan jami'an sadarwa na gwamnatin jam'iyyar MPP mai mulki a yau, Malam Muhammad Awwal, ya bayyana cewa gwamnati tana daukan matakai da dama domin ganin an shawo kan wannan matsala.
Gwamnati da kanta ta sanar da mutane kamar fertilizer yayi tsada saboda samun shi ma a sai yana da wuya, don muna dokan kaman kashi 30 dubbaki da muna samu shi daga Russia ne. So yonga abin da ake tafiya daga Russia nan ba a samu wannan, shi sa wannan cikas ya zo a cikin sa. Amma gwamnati na duban wani hanya da za a bi a taimaka saboda mutane su iya su samu su sa da gonakin su. Kasan gwamnati ga fara abin da ake kiran shi one village one dam, shine in ka je kowane kauye akwai dam wanda aka yi da za a taimaka ko da yaushe in lokacin ba lokacin ruwa bane, ko kaman yanda meteorological service suka fadi kaman an yi wuyan ruwa lokacin sun iya su doki su yi noma da shi.
Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.